Daga nan gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya yau ranar 21 ga watan Fabrairun shekara 2019. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Hadiza Kyari da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Jami'in tsaron bakin teku a Amurka zai bayyana gaban wata kotu yau Alhamis bayan da masu gabatar da ƙara na tarayya suka yi zargin cewa ya tattara makamai don kaddamar da harin ta'addanci da ba a taba gani irinsa ba da kuma kashe mutane da yawa a cikin Amurka. Sojojin Siriya waɗanda Amurka ke goyon bayansu sun miƙa wasu mayakan ISIS ga hukumomi a Iraki a yayin da suke jiran a fara kaddamar da wani farmaki don fatatakar 'yan bindiga a wuri na ƙarshe a Siriya da har yanzu suke hana ƙungiyoyin mayakan.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun kai hari tare da kashe mutane masu yawa a ƙauyen Ibete da ke jihar Benue. Haka kuma za ku ji cewa shugabannin al'umma a yankin kudancin Najeriya na ci gaba da kira ga 'yan ƙasa da su fito su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana.
Duk kasashen duniya duk da za a yi zaɓe suna zuba ido cewa a yi zaɓe na gaske, a yi zaɓe na wanda zai kore, wanda ya dace da template da aka bari a dufadin duniya.
Sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da za mu kawo muku a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Wani jami'in tsaron bakin teku a Amurka zai bayyana gaban wata kotu yau Alhamis bayan da masu gabatar da ƙara na tarayya suka yi zargin cewa ya tattara makamai don kaddamar da harin ta'addanci da ba a taba ganin irinsa ba da kuma kashe mutane da yawa a cikin Amurka. 'Yan sanda sun kama Christopher Paul Hassan a makon da ya gabata bisa zargin mu'amala da miyagun ƙwayoyi da makamai bayan da aka gano wasu tarin manyan bindigogi da makamai da kuma ƙwayoyi a gidansa da ke wata unguwa a wajen Washington. Ana sa ran masu gabatar da ƙaran na gwamnatin tarayya za su yi muhawara yau Alhamis a zaman neman belinsa da aka yi a kan Hassan ya ci gaba da kasancewa a tsare har sai lokacin zaman shari'arsa. Mutumin da ake zargi da niyyar kashe fararen hula da basu ji ba basu gani ba da yawa a ƙasar a cewar sanarwa da kotun ta fidda. Kotun kuma ta bayyana Hassan a matsayin ɗan ta'addanci cikin gida mai neman yin abubuwa da za su zama illa ga bil'adama don kawo tsaiko a ayyukan gwamnati. Bayan makamai da miyagun ƙwayoyin da aka gano, masu bincike sun kuma gano wasu takardu da a cikinsu aka yi zargin cewa Hassan ya nema a tada hankali, ya kuma bayyana muradin kafa ƙasar Turawa zalla. Sojojin Siriya waɗanda Amurka ke goyon bayansu sun miƙa wasu mayakan ISIS ga hukumomi a Iraki a yayin da suke jiran a fara kaddamar da wani farmaki don fatatakar 'yan bindiga a wurin na ƙarshe a Siriya da har yanzu yake hannun ƙungiyoyin mayakan. Wani jami'in tsaro na Iraki ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press yau Alhamis cewa tura mayakan da aka yi ya kunshi 'yan ISIS na Iraki fiye da 150 yayin da kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wani magajin gari a Iraki na cewa wasu manyan motoci guda 10 ne suka kwashi mayakan Iraki da na kasashen waje zuwa cikin Iraki. Rundunar 'yan tawayen Siriya da na Kurdawa ke jagoranta ta daɗe tana jiran fararen hula su bar ƙauyen Baghouz kafin ta kaddamar da farmaki don 'yantar da garin. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka na shirin fito da wani ƙuduri wanda zai ƙalubance dokar ta ɓaci ta ƙasa da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana a kudancin iyakar ƙasar. kudurin wanda dan majalisar wakilai na jihar Texas Jacqueline Castro ne ya gabatar da shi ana sa ran gobe Juma'a za a gabatar da shi kuma ta yiwu a kada kuri'a akan batun a majalisar tarayya zuwa tsakiyar watan Maris shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta fidda wata wasiƙa jiya Laraba tana neman ƴan majalisar daga jam'iyyar Democrat da Republican su sanya hannu a matsayin masu goyen bayan matakin ta kuma ce matakin zai samu karbuwa da sauri a makon da ya gabata ne Trump ya ayyana dokar ta baci a bakin iyakar Amurka da Mexico bayan da ƴan majalisar dokokin suka kada kuri'a akan wani kuduri da ya amince a ware kudi kusan dala biliyan 1.4 don tsaurara matakan tsaro a bakin iyakar amma basu biya bukatar da dala biliyan 5.7 da shugaban ke nema ba labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC kasar Amurka biyar da ke cikin mutane 8 da aka tsare a kasar Haiti a ƙarshen makon da ya gabata saboda mallakar kananan bindigogi da wasu makamai sun dawo Amurka Jami'an Amurka da na Haiti sun ce mutanen sun bar Port-au-Prince babban birnin kasar Haiti jiya Laraba da rana kafin lokacin da za su gurfana a gaban kotu ba a dai san takamammai abinda ake zargi mutanen da shi a Amurka ba ko kuma inda ake tsare da su da safiyar jiya Laraba jaridar Miami Herald ta ambaci wata majiyar ƴan sanda na cewa sun tafi wato Amurkawan biyar an gano cewa mutanen tsofaffin sojojin Amurka na musamman da ake kira Navy Seals da turanci kenan wato Christopher Michael Osman da Mark McKinley da tsohon soja Amurka da ya yaki Kent Leland Croker da kuma wasu Amurkawa biyu Dustin Port da Talon Ray Burton an samu mutane dauke da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma kananan bindigogi da jiragen sama marasa matuka da na'urar samun bayanai daga dan Adam a cikin motocinsa da basu da kolamba Yayin da China da Amurka suka koma kan teburin muhimmiyar tattauna a birnin Washington yau Alhamis, alamu ya nuna cewa ta yiwu bangarorin biyu su cimma yarjejeniya. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bada rahoton cewa masu manyan jami'an cinikayya daga bangarorin biyu na kokarin cimma wasu manyan yarjejeniya guda 6 da zumar warware muhimman batutuwa masu sarkaki kuma daga batun fasaha da batun tallafin ƙasa da kuma kutsan yanar gizo
to labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla kamar yadda wata kila aka ji a farkon shirin wasu ɗan bindiga da ba a san ko su waye ba sun kai hari tare da kashe mutane masu yawa a ƙauyen Ibeti dake jihar Benue Zainab Babaji na dauke da cikakken bayani
wasu ɗan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari a ƙauyen Ibeti dake yankin Agatu a jihar Benue suka kuma hallaka mutane 8 wasu 4 kuma na kwance a asibiti ana musu jinya Ƙauyen na Ibeti dai na gabar kogin Benue ne dake kan iyakar jihohin Benue da Nasarawa. Wani mai suna Collins Edache dan uwa ne ga iyalin da aka kashe ya kuma yi min ƙarin bayani.
Sai wanda aka kashe shi din nan da ƙaransa. Dan karfe 11:45 haka sai mu fara jin ihu mu zo an kashe shi kafin mu gudu daga cikin ɗaki mu haye mu je wallahi har ga an kashe shi din da matansa da ayya guda 7 kuma wannan da tare rai mutane jeri ne amma gudun da ya shafe su sosai sosai muka kwashe mutane jeri na muka haye da su akai hanya wanda gudun da ya same shi a ciki shi din ya rasa kai hanya mutane 7 suka mutu su rasu a cikin agun akai hanya da ya rasu sai zama mutane 8 kenan
wani yanayi ake yi a wurin akwai sojoji a wurin
Eh sojoji sojoji ya kuma sai goto sai da su kai ma gwamna sakin loko ma yazo gun yanzu za ka mu ka tsaye da mu nan ba sojoji ba komai mu ne boya nan
to yanzu me kake ganin kaman ya kamata hukumomi su yi
kuma ka bincike mana mu tabbata da su su mana aiki nan da mun gode Allah kuma na biyu kana suna asibitin nan in kace maka mana da za mu gode daga jiya zuwa yau muka samu abu 100,000 muka kace yanzu haka gaskiya abun yana da wuya mana
da na tuntubi jami'an yan sandan jihar Benue kuwa mai magana da yawun rundunar DSP Sewese Anene ta shaida mun cewa lalle lamarin ya auku sai dai a cewar ta kwamishinan yan sandan jihar ne zai iya bani karin bayani kuma a lokacin yana taron masu ruwa da tsaki kan zabe mai zuwa bayanai dai sun nuna cewa mutane 16 ne suka rasa ransu a harin na jiya Laraba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
To madalla Allah ya kyauta a gaida Zainab Babaji a yayin da ya rike kasa da sauyi a 48 a gudanar da zaben shugaban kasa a Nigeria shugabannin al'umma a yankin kudancin Nigeria na ci gaba da kira ga ƴan kasa musamman ma matasa da su fito domin kada ƙuri'a domin samun nasarar zaben wakilin mu baban gida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani daga Lagos
A wani taro da sarakuna da shugabannin al'umma suka gudanar a birnin Lagos shugabannin yankin Yarbawa da kuma na sauran sassan Najeriya sun yi kira ga matasa da su kauracewa rikici a lokacin zaben kasa da ke tafe tare kuma da kira gare su da fisto kwansu da kwarkwatansu domin kada ƙuri'u Oba Ahmed Adekunle makama shine basarake ko Oluwa na Kuta Bajar Usun wanda kuma ya jagoranci sauran sarakuna a wannan taro
in Allah ya yarda addu'a mu duk masoyan Najeriya addu'a mu shine Allah ya sa mu gama wannan zabe lahiya amma ƴan siyasa mu su fatina cewa dole sai kasa tana da kwanciyar hankali sannan ne burin su fa zai cika cewa zan yi mulki a Najeriya in ba zaman lafiya ba abin da za su samu ka lura a sassan duniya yanzu duk kashashen duniya duk da za a yi zabe suna zuba ido cewa a yi zabe na gaske a yi zabe na wanda zai kore wanda ya dace da template da aka bari a dufadin duniya
rage zaben kasa da aka yi dai na makon da ya gabata ya sanya wasu matasa da ma sauran al'umma yan barazanar kauracewa zaben da za a gudanar a ranar Asabar to sai dai kuma kiraye-kiraye daga shugabanni da jagorori na al'umma yana sauyi ga irin waɗannan masu neman kauracewa zaben ga dai rayuwar wasu matasa da nazanta da su a Lagos game da zaben na ranar Asabar
Assalamu Muhammadu Kabir sai bai zan koma da muhimmin wannan zaben shine ƴanci na jan jefa kurata shi sa zan koma nan zaben
to wasu matasa in wanka suna cewa su ba za su koma ba wani kira zaka gare su
a su ana yana kiran su wanda duk yace ba zai koma bai da kishin kasar shi ne shi yasa amma dai kana kishin kasar ka ya kamata a ce kai ma ka koma ba na bin bacin rai bane lokacin da an ce an daga a koma ma an daga ma sati 6 ma an koma ballantana sati guda ba na bane in Allah da mu nasara muke so
to sunan malami
sunan malami Isa
to malami Isa ya batun zabe zaka je arewa zabe ne ko
a gaskiya ba zan je arewa zabe ba saboda ƙura'a ta nan ce Lagos saboda haka abin da sa ba zan je zabe buke na a gida saboda ka tsaya ka zabe yancinka in baka zaka zabe yancinka ba an baka a baya gaskiya
sunana Alhaji Mustafa Ali ina kira ga al'umma don Allah don Annabi ayi zabe lafiya a wanye lafiya mu ma yanzu hakan nan ni ma yanzu ina kan hanya ta tafiya gida domin ni ma injin kada tawa ƙura'ar jama'a don Allah mu yi zabe cikin lumana
shi ma bangaren sarkin Fulani Lega Alhaji Muhammad Bambado tsokaci game da zaman lafiya sanin al'ummomin Najeriya daban-daban musamman ma dai a wannan lokaci na zabe
siyasa abin da ya gada kenan kowanne lokaci nin siyasa yana zuwa da nashi irin yanayin in ka duba ka gani a baya ma ai akwai lokacin da aka yi da wannan dage-dage kuma an yi kuma an zauna lafiya kuma in Allah ya da za a zo a jewa jefa ƙuri'a kamar yadda ya kamata
ya zaka dai domin karawa masu zaben gwarin gwiwa gwamnati ta ayyana ranar juma'a matsayin ranar hutu kana kuma wasu kamfanonin jiragen sama da motocin haya sun ayyana rage kudaden sufuri domin bada goyon baya ga masu sake komawa jihohinsu gudanar da zabukan haka ita ma gwamnatin tarayya da wasu gwamnatocin jihohi sun umarci biyan albashin ma'aikata duk dai domin samun sukunin zaben Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
to madalla a gaida Babangida Jibrin har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka wanda yanzu agogo muke cewa karfe 10:14 na safe a wurin Washington ga shirin mu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. A cikin shirin namu na yau za mu yi magana ne akan ciwon suga ga yara. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Na saurare, barkanmu da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon suga ga yara?
Cikin satutukan da suka wuce an yi bayanin ciwon suga, kuma an yi bayanin ciwon suga cewar kala biyu ne, akwai wanda ake cewa type 1 wanda saboda babu isasshen sinadari ne na insulin, akwai kuma type 2 wanda shi kuma insulin din baya aiki sosai. To a yara mafi yawancin lokaci type 1 din nan, wato kasancewar babu sinadarin insulin din, shine dalilin da yasa suke samun ciwon suga nan. Akan samu kadan daga cikin su, yawanci yaran da suke da irin taiba, wato obesity, idan ya tsanani akan iya samun wasu daga cikin su samu wancan kashi na biyu. Da ciwon diabetes a yara yana da matsala sosai kusan fiye da manya, kasancewar yara ga yanayin yadda rayuwarsu take. Na ɗaya dai suna girma ne, saboda haka ana samun canje-canje sosai a yanayin jikinsu da girmansu da kuma buƙatar shi kanshi insulin ɗin da suke samu. Kuma saboda wala Allah al'umma bata san cewar yara suna samun ciwon sugar nan ba, mafi yawancin lokaci ba a zuwa asibiti akan lokaci, ko kuma idan an je asibiti akan lokacin sai a samu matsala, ba a yi dacen an tabbatar da cewar ciwon suga ba ne a yara. A wani lokacin ma akan tabbatar din, amma sai iyayen su ga kamar almarace, ba za su yadda ba, sai su tafi har sai an samu matsala kafin ka kuma ganin su. Saboda haka ciwon suga yana faruwa ga yara, kuma wancan kashi na farko wanda ya fi matsala shine mafi yawanci a yara.
Me ke kawo wa yara rashin isasshen shi sinadarin insulin da kai bayani, wanda har zai iya haifar musu ma da ciwon suga?
Mafi yawanci ba a san dalili ba. Wani ana ganin saboda yanayin kwayoyin halitta ne, wato na jinsin jin, abinda ake cewa da turanci jin, wato kamar abu ne da wala Allah ko an gado shi daga kakanni ko daga iyaye da sauransu. Akwai lokacin da kuma zai kasance ko wurin yanayin shi kanshi bangaren jikin da yake, wanda da turanci yake kiran shi pancreas, wanda yake shine yake sana'antar da shi wannan sinadarin na insulin, shi ya samu matsala, ko kuma bai girman da ya kamata ta yi ba sai ya samu matsala. To yakan iya kawo ya zama kenan ba samu isasshen sinadarin wannan insulin. Mafi karanci akwai lokacin da cutar irin hangun da ake cewa mumps din nan akan samu, amma wannan kaɗan ne daga cikin yaran da suke da ciwon suga da yake zama dalilin wannan. Sukan samu abinda ake cewa mumps pancreatitis, wato ya kasance wannan bangare na jiki da ake cewa pancreas ya samu matsala daga waccan ƙwayar cuta ta mumps, sai ya kasance ta ɗanyi damaging ɗin bangaren da yake sana'antar da wannan sinadari na insulin. To amma mafi yawancinsu ba a san dalilin da yasa, kawai dai jikin baya ba da isasshen sinadari.
Kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi cin karo da wannan ciwon suga na yara?
Zai iya faruwa a kowane irin shekaru. Na ga yaro ɗan shekara biyu, na ga yarinya a ƙasa da shekara biyu da ciwon suga, akwai wadanda kuma sun kai shekara 15-16 kafin su samu cuta. Saboda haka zai iya faruwa a kowane shekara na rayuwa.
Likita, menene bambancin ciwon suga na yara da na manya?
To duk cutar ɗaya ce, amma bambancin ya zo ne saboda yanayin yadda take bayyana da kuma yanayin maganinta. Misali shi babba ai za a ce ya gama girma, misali za ka yi lissafin ga abin da yake bukata, misali na magani, in ka sa shi tsawon lokaci ba ka buƙatar canji. Sannan babba ya fahimci ciwon, kuma baka da matsala da shi wurin bin dokoki sosai, ko da yake ko a manyan gaskiya akan samu matsala wurin bin dokokin nan. To amma kai tunanin yaro ƙarami, misali a ce shekara 5, a ce kullun a rayuwar shi za a yi mai allura sau biyu haka ko sau uku a rayuwa, abu ne mai wahalar gaske. Sannan idan ciwon diabetes ya kama yaro, to zaki ga kusan zaka ce gaba ɗaya gidan ne, kuma banda gida dole fa a wurin magani sai an duk wani wanda yake da alaka da yaron nan, kamar malamin makarantar shi da inda zai je, sai an fahimci ciwon nan, sai an ilmantar da waɗannan mutane da zai mu'amala da su, saboda su gane hatsari idan alamun hatsarin sun bayyana da kuma matakan da ya kamata su dauka. Maimakon misali idan babba ne, watakila shi kadai ne, in kai mai bayani ka nuna mai illolin, zai fahimta kuma zai dauki matakan da ya kamata. Yaro ba haka yake ba.
Likita, tun farko ma wasu alamomi yaro yake fara nunawa da har za a zargi cewa lalle fa wannan ciwon suga ne yaron ke dauke da shi?
To alamomin nan suna da dama. Akwai misali ya kasance yaro yana cin abinci isasshe, yana shan ruwa fiye da kima, amma yana rama ba dalili. Misali yaron da da baya fitsarin kwance, cikin dan lokaci gangane sai a ga ya dawo yana fitsarin kwance, yana rama, ba natsuwa, ba karfin jiki, wasannin da aka sani da yaro baya yi, dan abu kadan ya gaji, zai iya zama alama ta ciwon diabetes. Za ta iya zuwa bagatatan, kawai ciwon ciki, amai, ba karfin jiki, wani lokacin sai su fara girgiza, abinda ake cewa convulsion, wani lokacin sai su fita daga hayyacinsu, abinda ake cewa coma. Da yawa daga cikin yara wani lokacin sai sun kai wannan matsalar, sun wannan matsayin na cuta kafin ma a gane cewa suna da ciwon, saboda wala Allah ba dauki matakin da ya kamata ba, ba a gwada ba, ba kuma a yi tunanin shi ba, sai sun samu wannan matsalar ne, an je asibiti sai a gane cewa ai wannan ciwon sukari ne.
Kwanaki, wato satin da suka gabata, mun yi magana akan ciwon suga ga manya da kuma ma ilmantar da mutane akan ita wannan ciwon suga, inda muka fahimci cewa mai ciwon suga idan ya ji ciwo ya kamata a bawa shi wannan rauni cikakken kulawa, ba kamar fatarsa ko kuma ciwon yakan samu matsala wajen warkewa. Shin ga yara haka abin yake ko kuma daban ne?
To ga yara ma yakan iya zama daya, saboda duk matsalolin da ake dai na magana cewar idan hanyoyin jini suka tabo, babu isasshen jini zuwa ga wurin da raunin nan ya samu, sannan saboda akwai sugar nan da yawa, kwayoyin cuta za su samu abinci, za su taru, za su iya yawan sukarin nan da ciwon yana kawo matsala wurin garkuwar jiki, saboda haka duk wannan abubuwan suna faruwa a yara. Kuma sukan samu matsaloli kamar irin su ciwon koda da ake samu, ciwon zuciya da ake samu, hanyoyin jini su samu matsala a kwakwalwa. Duk matsalolin da suke faruwa a manyan nan suna faruwa a suma yara.
To likita, misali idan yaro ya sha fama da cutar tunda yaro ne ya ci karo da cutar tun yana kananan shekaru, shin idan aka kula aka dauki matakin da ya dace yakan zo ya warke kwata-kwata?
Gaskiya magana warkewa da wahala, saboda matukar babu sinadarin nan na insulin ba kin ga ba maganar warkewa, amma akan sa su akan magunguna, shi sinadarin insulin din nan suna girma, ana duba abin da ya kamata, kuma yanzu cigaba ya sa, misali an samu waɗanda su kamar pompo ne za a makala a jikin cikin mutum, yana tafiya ya harkokin shi, lokacin da jiki ke buƙatar sinadarin insulin nan sai mashin din ya sake abin da ake buƙata. To amma magana a ce an warke gaskiya da wahalar gaske.
To likita, wani shawara za ka ba wa iyaye domin kulawa da yaransu, musamman idan aka ga yaro ya fara wata ɗabi'ar da bai saba yi ba, a yi gaggawar ɗaukar mataki don kar ta zo ta haifar da wata matsala babba?
Da yawa cututtuka a yara idan suka faru, babban matsalar da ake samu shine na rashin ɗaukar mataki akan lokaci, saboda kasancewar yaro na daidai ba lalle shi yayi bayani ba, na biyu kuma in yayi bayanin wala Allah in an ga ya ci gaba da wasan shi sai ya ɗauka ba wata matsala bane, sai ya kasance ba a bashi muhimmanci ba. To amma yana da kyau a ɗauki matakan nan akan lokaci, saboda idan ba ɗauki matakai akan lokaci ba, sai a shiga wani halin kuma a samu matsalar da ya kamata a ce an iya guje mata.
To masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma zamu je ga sashen ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Adamu Habu Umar Inyanga daga karamar hukumar Taura jihar Jigawa yace muryar Amurka ku tambaya min likita game da cutar mura. Me yasa cutar mura tafi yaduwa a lokacin sanyin hunturu? To likita gare ka.
To ita dai cutar mura kwayoyi ne na mafi yawanci kwayoyin cuta ne nau'in virus suke kawo ta, sannan kuma ana yada ta ne ta hanyar idan ka shaki kwayoyin wanda suke fitowa ko wanda yake da shi yayi atishawa ko yayi tari ko yayi magana. To la'alla kaga lokacin sanyi zai kasance kofofi a rufe, iska ba ta gittawa, kuma mutane na taruwa a wuri daya saboda yanayin sanyi. Wannan zai sa dandanan a yada ta cikin al'umma. Da mutum da yayi atishawa, misali a ce akwai daki da mutane a ciki, duk wanda ya shaka shi ma kaga kenan yana cikin hatsarin ya kamu da wannan cutar.
Masu sauraron mu duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake muku fatan mu huta lafiya.
To madalla gaida Hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Gali Suraju Faki, yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama in yi kira ga ƴan uwa na matasan Najeriya cewa dan Allah kada su yi fushi. Ya kamata mu fito mu zabi wanda muke son ya shugabanci kasar mu Najeriya a zaben ranar Asabar da yake tafe, kuma mu kaucewa duk wani abin da zai kawo hatsaniya yayin gudanar da zaben. A ƙarshe muna addu'a Allah ya zaba mana shugaba na gari, kuma Allah ya sa a gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. Sai kuma sako daga Alhaji Mele Yusuf Ariya, ce assalamu alaikum bai Hausa. Yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware akan harshen uwa. Hakika rana ce mai matukar muhimmanci kuma abin alfahari. Fatan mu dai Allah ya bamu iko rike harsunan mu na gado. Sai kuma daga ƙarshe muna tafi da sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura, yace assalamu alaikum bai Hausa. Fata na da ƙasa ta Najeriya, Allah ya sa mu yi zabe lafiya. Mu ga bayan zabe lafiya, Allah Ubangiji ya zaba mana shugabanni mafi alheri.
To madalla, mun gode da wanda suka samu damar aiko mana sakonni. Sai a ci gaba da aikowa, mu kuma za mu ci gaba da kawowa. Da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice.
Wani jami'in tsaron bakin teku a Amurka zai bayyana gaban wata kotu yau Alhamis bayan da masu gabatar da ƙara na tarayya suka yi zargin cewa ya tattara makamai don kaddamar da harin ta'addanci da ba a taba ganin irinsa ba, da kuma kashe mutane da yawa a cikin Amurka. 'Yan sanda sun kama Christopher Paul Hassan a makon da ya gabata bisa zargin mu'amala da miyagun kwayoyi da makamai, bayan da aka gano wasu tarin manyan bindigogi da makamai da kuma kwayoyi a gidansa da ke wata unguwa a wajen Washington. Sojojin Syria, waɗanda Amurka ke goyon bayansu, sun miƙa wasu mayakan ISIS ga hukumomi a Iraki a yayin da suke jiran a fara ƙaddamar da wani farmaki don korar 'yan bindiga a wurin na ƙarshe a Syria da har yanzu yake hannun kungiyoyin mayakan. Wani jami'an tsaro na Iraki ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press yau Alhamis cewa tura mayakan da aka yi ya kunshi 'yan ISIS na Iraki fiye da 150, yayin da kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wani magajin gari a Iraki na cewa wasu manyan motoci guda 10 ne suka kwashi mayakan Iraki da na ƙasashen waje zuwa cikin Iraki.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya zurta shafukan mu na yanar gizo domin jin wannan shiri ko sake jin shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook. Yanzu amaradin Hadiza Kare ta gabatar da shirin, da kuma wanda ya hada shi ne ya bada umarni Tufa Bansas. Sai kuma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake haduwa an jima kadan, amma yanzu ga Daula da Zarau dauke da shirin yau da gobe, shirin matasa.